This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Baba Yakub makeri ne tare da Ibrahim Kalmasi Garba da sauran abokan aiki, muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Talata 15 ga watan Oktoba shekarar 2024. A cikin shirin za ku ji cewa Babban Bankin Duniya ya yaba wa nasarori da tattalin arzikin Najeriya ke samu, tare da hasashen cewa idan aka ci gaba a haka, to Najeriya za ta yi gogayya da sauran manyan kasashen duniya. A yau za mu ba ku dama ne ku bayyana mana ra'ayinku, shin ko kun gamsu da matakan da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ke ɗauka don magance matsalolin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fuskanta. Kamar kullun, lambarmu yau ita ce 202-980-6850. Kamar kowane daren ranar Talata, yau ma muna tafi da shirin Allah ɗaya na Ramatu Garba, wanda a yau shirin zai duba yadda 'yan Najeriya da suka tsere wa tsadar rayuwa a ƙasarsu suka zama haja a kasuwar bayi a ƙasar Libya. To amma kafin nan, ga Ibrahim da labaran duniya.
To assalamu alaikum masu saurare, da fatan auna lafiya. Ga labaran, Amurka na buƙatar Isra'ila ta inganta ayyukan jinƙai ga Falasɗinawa masu fama a Gaza zuwa cikin watan gobe, ko ta fuskanci yiwuwar ta katse tallafin sojin da take bayarwa na goyon bayanta a yakin da ta shafe shekara guda tana yi da Hamas. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakataren tsaron Amurka Leo Austin sun gaya ma manyan jami'an gwamnatin Isra'ila a wata wasiƙar ranar Lahadi cewa Amurka na a tabakin su matuƙar damuwa kan irin taɓarɓarewar da harkokin jinƙai ke yi a Gaza. Tana mai buƙatar gwamnatin ku ta gaggauta ɗaukar ingantaccen mataki mai ɗorewa a wannan watan don kyautata al'amura kamar yadda suke a da. Mai magana da yawun ma'aikatar harkokin wajen Amurka Matthew Miller ya ce an so ne wasiƙar ta zama wata tuntuɓar diplomasiyya ta sirri, to amma ya tabbatar da sahihancin wasiƙar. Yau Talata, babbar kotun ƙasar Kenya ta yi watsi da buƙatar da lauyan mataimakin shugaban ƙasa ya gabatar ta a tsaida majalisar dattawa daga muhawarar tsige mataimakin shugaban ƙasa ɗin, bayan da majalisar ta kaɗa ƙuri'ar sauke shi daga muƙaminsa a makon jiya. Mai shari'a Chacha Nwita ya zartas da hukunci cewa majalisar za ta iya ci gaba da gudanar da abin da kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba ta hurumin yi, kuma kotun ba za ta yi shishigi ba. Mataimakin shugaban ƙasa ɗin Rigathi Gachagua na fuskantar tsigewa ne saboda zargin almundahana da rashin daidai, ciki har da zargin cewa ya goyi bayan zanga-zangar kyamar gwamnati ta watan Yuni, zargin da ya ƙaryata. Ƙasashen Rasha da China sun yi abin da suka kira wata mashahuriyar tattaunawa kan tsaro da harkokin soji don inganta hulɗarsu, a cewar ministan tsaron China a yau ɗinnan Talata. A ci gaba da ƙarfafa cuɗanyarsu da Rasha da China ke yi don kawar da duk wata iyaka ga dangantakarsu, suna masu zafafa caccakar Amurka ta faɗaɗa, wato kan batun faɗaɗa tasirinta a Asiya. Rundunonin sojin Rasha da China sun yi muwafaƙa kan manufarsu game da yadda al'ummar duniya ke gudana, kuma suna da fahimta iri guda kan abin da ya kamata a yi a halin yanzu, a cewar wani bayani da aka danganta shi da ministan tsaron Rasha Andrei Belousov da aka wallafa a kafar Telegram ta ma'aikatar tsaron Rasha. Belousov ya ce ya gana da mataimakin ciyaman ɗin babbar cibiyar bayar da umarnin sojin China Zhang Yuxia, inda suka yi tattaunawa mai matuƙar muhimmanci ɗin. To karfa a sha'afa, ana shan labarai ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani taron ƙasa da ƙasa da aka yi a Australia na 'yan asalin wuri na kira ga masu ilimin kimiyya da su hada kai da masana yan asalin wuri don samu mafita game da batun sauyin yanayi. Glenn Wingfield na cibiyar kokata ta yan asalin wuri da ke kudancin Australia ya ce,
"We get on top of this, try and slow this global warming and all that stuff. And get the message out to young people. We need more."
Yace mun gano bakin zaran kuma muna kokarin taka burki ma dumamar yanayi da makamantan su da kuma an karar da matasa idan mutane kalilan suka je suka kwankwasa kofa sai a ce tafi can idan kuma dumbin mutane suka yi yakuwa sai kaga an fara sauraron su. Shi kuwa Kyle White wani farfesa a fannin muhalli da ke jami'ar Michigan wanda ya wakilci Amurka cewa yayi.
Going back several centuries, it was indigenous people's lands that were first.
Yace idan muka koma baya karnoni da dama can ai yankunan yan asalin wuri ne aka fara sadaukarwa don haƙar ma'adanai da sauran abubuwan da kamfanoni ke amfana da su waɗanda kamar yadda aka sani yanzu su ne ma musabbabin sauyin yanayin.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla bari mu bude taskar rahotanninmu daga tarayyar Najeriya, inda babban bankin duniya ya bayyana cewa tsare-tsaren tattalin arziki da gwamnatin kasar ke amfani da su yanzu abu ne masu kyau, kuma hakan zai bunkasa tattalin arzikin kasar ta yi gogayya da sauran manyan kasashen duniya. Ga dai Rukayya Basha da rahoto akan haka.
Tsare-tsaren tattalin arzikin da babban bankin duniyan ya bayyana sun hada da ci gaba da janye tallafin man fetur da zai sa kasar ta daina asarar naira triliyan 10 a aljihunan wasu, sai kuma na kudaden kasashen ketare ta yadda kudin naira za ta samarwa kanta daraja. Inda Mitch Gill, wanda shine babban mataimakin shugaban bankin na duniya, ya bayyana hakan ne a wani taron bita na kwana uku da masana tattalin arziki suka shirya karo na 30 a babban birnin kasar Abuja. Mr. Gill ya kara da cewa wannan tsare-tsaren masu tsauri ne, amma idan kasar ta ci gaba da aiwatar da su zuwa shekaru 10 ko 15, to kasar za ta kasance mai dogaro da kanta. Giliya kuma shawarci gwamnatin kasar da ta shawo kan hawa farashin kayayyaki a kasar da kuma tallafawa masu kananan karfi. Koya ƴan kasar suka ji da wannan shawara da babban bankin duniya ya bawa gwamnatin kasar?
Sunana Muhammad Aliyu. Ni ina ganin su sun bada wannan shawara saboda ba a Najeriya suke bane. Domin mu da muke cikin Najeriya mun san duk wani mawuyacin hali da tsadar rayuwa da halin kakanika da talaka ya shiga. Kusan ya fara ne daga sanda aka cire tallafin mai da kuma hauhawan farashin dala.
Sunana Hussein Farisan mai fata. Masu ba gwamnatin tarin Najeriya shawara ba ƴan Najeriya bane. Basu san halin da ɗan Najeriya yake cike ba. Ko in ce ba san halin da talakan Najeriya yake cike ba. Na ɗaya dai babu tsaro. Na biyu babu noma. Na uku farashin kayan masarufi ƙara haifawa kawai suke yi.
Sunana Sadiq Adamu. Shawarar yana da kyau, inda shugabannin mu za su tsaya gaskiya a kan shi kuma su aiwatar da shi yadda ya kamata.
Na zanta da Dr. Isa Abdullahi Kashiri, wanda masanin tattalin arziki ne da ke koyarwa a Jami'ar Tarayya ta Kashiri a jihar Gombe. Kuma na fara ne da tambayarsa, kowane mizani ne babban bankin duniya ke amfani da shi wajen auna bunƙasar tattalin arzikin ƙasa?
Bankin duniya tana amfani da ma'aunin GDP. Wannan ma'auni ne wanda ake dubawa ta kayayyaki da aka sarrafa ko aka noma ko kuma sana'o'i da aka yi su a cikin ƙasa na shekara guda, da hannayen jari da zuba jari na kasashen waje, wato foreign direct investment. To duk wannan ma'aunai ne na mizanin ci gaban tattalin arziki a kowace ƙasa da hukumomin duniya ke amfani da su.
Ko akwai wani gudummawa da babban bankin duniya ke ba wa Najeriya ko kuma tasirin manyan kasashen duniya domin bunƙasar tattalin arzikin Najeriya?
Zahirin magana, bankin duniya cibiya ce da take nazarin tattalin arziki na duniya. Suna samar da kuɗaɗe na tallafi, wato aid, wanda shi in an bada ba biya za a yi ba. Suna bada wannan kuɗaɗe a tallafi ɓangaren ilimi, ana bayarwa a tallafi ɓangaren kiwon lafiya, ana bayarwa da cibiyoyi da bangarori na noma duk suna badawa na kyauta waɗanda ba na a karɓi bashi ba.
Kana ganin wannan tsare-tsare na tattalin arziki ba zai jefa ƴan ƙasar cikin wani mawuyacin hali ba?
Ƙalubalen da za a iya samu shi ne idan Najeriya ba ta ɗauki magani daidai da ciwonta ba, wato tsare-tsaren tattalin arziki daidai da ƙarfin tattalin arzikinta ba, wallahi da yawan mutane suna iya mutuwa kafin wannan shekara.
Hauhawar farashin kayayyaki a kasar dai na matakin kaso 32.70 cikin 100 wanda rabon kasar da ta shiga wannan yanayi tun shekara ta 1996. Ruqayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gaida Ruqayya Basha da wannan rahoto. Kada a sha'afa wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma lokaci ne da Ramatu Garba za ta gabatar da shiri na gaba.
Wani garin da ake kurba manya da zalla, wani gari bai kai gabas da nisa ba, wani gari bai canje da suna
madalla. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon shirin na Allah daya gari bamban. A shekarar 2017, kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya bayyana matsananciyar damuwa game da rahoton sayar da 'yanci rani a matsayin bayi a ƙasar Libya. Sai dai shekaru fiye da 6 an sake gano yadda wannan matsalar ta ƙara runcaɓewa.
Larabi zai zo da mota sai zo da ce zai dauki ma'aikata, wani kaje kai mai aiki biya, wani kuma ya zalunce ka, kuma wani kuma ya dauke ka je kai kama je rufe kamar yayi yake da nafin dinka, yace sai an kawo kuɗi sannan za a zo a karbe ka.
Za a baka nan sai wani Balarabi ya zo ya duba ka ya saye ka kwatankwacin girman ka, haka za a yi maka kuɗi ya dauke ka kai can gonar sai je a je.
Ko kuma wani ke masa kuskure ya ce maka dan bakar mace, ko wani ya ce ma kare, ko wani ya ce bakin dan adam. Na yi kana sanin zuwa Libya sosai da sosai, ai kuka na yi kuka.
Wani garin da ake kurɓa manya da zalla, rayuwar wani attajiri na dauko.
To, ɗaruruwan 'yan Najeriya ne suka tsinci kansu a cikin yanayi na tsaka mai wuya a ƙasar ta Libya. Burinsu dai na samun rayuwa mai inganci yanzu ya zame musu tamkar mugun mafarki.
Mun bari rayuwar mu mugun mu sai mun yi wani isassan karatu ba. Ya za a yi mu kuma bar sauran kannan mu kuma su taso duka haka. Wannan shi take sa dole ne mai hubba samu butan mu je mu fuskanci kowane irin kalubale ne domin mu zo mu inganta rayuwar kannan mu. Kasar su din da aka cire ya ta'azzara mu, ya kwazara mu, ya samu kabaro Najeriya. Gwara kai wannan rayuwar a ce a wajen neman ka ka mutu da a ce yi wasu ta kashe ka a gida.
A gaba kaɗan za a ji labarin waɗannan 'yan Najeriyan da suka ce sun yi gudun gara a cikin shirin da ni Ramatu Garba Baba zan gabatar.
Daga gari na farko a ƙasar Libya, sakamakon ta'addancin da ake yi wa baƙar fata da cin zarafi da kashewa da siyarwa a gabanka ba ka da kwanciyar hankali, za ka yi wa Balarabi aiki ya baka kuɗinka, daga baya biyu kai kwace kuɗin.
Kowanne na cikin damuwa suna bayar da labarin azaba da wulakanci da rayuwa cikin rashin tabbas.
Suna ganin ka suna ci irin ce maka abet kala irin da sauransu, hamar kalef kare jaki da sauransu kalmomi na ƙasƙanci zaki ji suna faɗa mana. Ko kuma kana kwanci a cikin gida inda kai rentin kake biyan haya, ma'aikata za su zo su kama ka su je su kai ka cikin gida su kulle, ko kuma cikin wata kwantena. Farko cikin kwantena za a fara tattara, aƙalla cikin wannan kwantena za ku iya samun kwana biyu kwana uku, wallahi da wahala a saka mutane cikin kwantena. In dai mutum ya kai 50, wallahi tallahi 20 sai sun mutu a ciki.
To, muryar Amurka ta yi nasarar tattaunawa da wasunsu, amma saboda wasu dalilai na tsaro sun nemi a sakai sunayensu.
A zahirin gaskiya wannan ƙasa ta Libya muna fuskantar ƙalubale kala-kala. kama daga cin mutunci, cin zarafi, nuna wa dan adam shi ba kowa bane ba, yana ɗaya daga cikin wanda muke fuskanta. Zaki ga wasu an kama su, an je an kulle su, sai mutun yayi saving din kansa, saving din kai daga irin 5000 din nan, 6000, 10000. Zaki ga ana magana mutun yayi saving din kanshi. In an ce 1000 nan a yanzu in kin canza ta kuɗin Najeriya, 1000 ta kai darajar naira 200,000 a kalla da 20. In mutum bai da wannan kuɗin da zai saving din kanshi 4,000, 5,000, za a baka nan sai wani balarabi ya zo ya zo ya duba ka, ya saye ka kwatankwacin girman ka, haka za a yi maka kuɗi ya dauke ka shi can gonar sa, ya je ya aje, haka za ka yi ta mishi aiki shekara ɗaya ko shekara biyu, sannan ka biya shi wannan kuɗi, sannan ya yanta ka. Yanta wanda zai maka kuma ba wai zai barka ka tafi inda kake so bane ba, a'a sannan ne zai fara biyan ka. In ya kamata a ce a bus stop mu har ta je dauko mutum, zai iya biyan shi dinar 1,000, to kai sai ya ringa baka 500, abinda suke tsakaninka da shi kawai abinci. A haka za ka yi ta rayuwa. A ƙarshe mutum sai dai in Allah ya taimake shi lokacin da aka yanta shi, irin ya shigo cikin gari din nan, daga nan ya samu ya gudu. Amma in dai ka shiga cikin gonan nan, no way to escape, ba wata hanya da za ka iya guduwa. Sakamakon gonakansu ba irin gonakanmu ba ne ba na Najeriya. Gonakai ne za ka ga an je an yi kan tudun Sahara. Sannan suna da matakan tsaro, duk inda za ka gita a cikin gonar su, wallahi suna kallon ka.
Dole ke da an kama a Libyan nan, to wallahi sai an bada kuɗi. A kallon kasar babu kuɗin Najeriya yana kaiwa 180,000 haka ake bayarwa a nan Libya kenan. In ga kaman da aka yi wannan, wani sai suka sai gidajensu, sannan wallahi aka tura aka sallame su. Don mu a nan inda muke aiki, wallahi da aka ba mutane. To, wayan mutane biyar aka ba, babu wanda ya fito da kuɗi aka ba na, sannan aka fito da shi.
Ni ba wa'anda nake son a fara kawo madauki a duniya irin mata, dan matan da suke a cikin wannan kasa, wa'anda suke gidajen bashi da connection, wa'anda aka sa gidaje aka rufe, maza in sun samu kuɗi su zo su yi amfani da su, su biya su. Kuma karkice wa'annan kuɗin, za a ba su wannan kuɗin. Duk kuɗin da suka shigo hannun wa'annan Larabawa, wallahi ba sa fita. Sai ki ji an sai da mace 3,000,000, 4,000,000, 5,000,000, tana gama biyan wannan kuɗin, ƙarshe kuma ya ɗauke ta sai da ta ga wani ƙarshe, sai dai ta mutu a haka.
Sai dai abinda ya fi ɗaga hankalinsu a yanzu shi ne rashin samun damar koma Najeriya saboda matsaloli na cin hanci da rashawa da suka ci yayi katutu a ofishin jakadancin Najeriyan da ke ƙasar Libya.
Gaskiya akwai matsala a embassy na Najeriya. To wallahi yanzu harkar ciwa-ciwa da cin hanci ya riga ya shiga zukatan cikin wa'annan mutanen ma'aikatan embassy din nan. Mutum zai ce zai kai sunansa, wai dole sai ka bada bribe, sai ka bada cin hanci, wani suna biyan 2,000, 3,000. Sannan musamman ma wanda suke kamar shi ba hoshe bai fiye daukan kuɗi ce zai dauka ya bayar ba. Kuma yanci duk ma'aikatan Hausawa ne. Kin san abun aka ce za a yi kamar harkar cin hanci, mutum ba zai fito ma direct ba. Yawanci za ki gani sauran other tribe mutanenmu na Najeriya haka, kudancin Najeriya dai, su suke bada wannan cin hancin. Wanda suke kananun ma'aikatan na embassy din masu wannan harkokin, yawanci su da Hausawa ne.
Akan da Allah da ke embassy sirri na su lalata ta. Sakamakon akwai mutanen da suke su yan kudancin Najeriya ne. Yanda ake ba su muhimmanci ba kamar mu ba yan arewaci. Hasali ma akwai mutumin da ya kalle ni yake gaya min cewa abin da yasa suke kula da Hausawa nan saboda wasu ta'addanci ake turo su Lagos Square. In fact yana so ya ce mana mu ɗan ta'addan wannan fa wani jin embassy na Najeriya da cin hancin da ake yi wanda hankali ba zai ɗauka ba.
In dai da hali a taimaka a kaiwa mata ɗauki a cikin wannan ƙasa, mata suna cikin tashin hankali, mata suna cikin damuwa, mata suna cikin ukuba da masifa ta rayuwar duniya, haka zaki ga mata suna kuka, suna a cikin gida kulle wallahi. Yadda kika san ana cinikin kaza ko akuya ko saniya a kasuwa, haka ake cinikin ɗan adam a nan ƙasar.
To shakka babu, waɗannan 'yan Najeriyan na buƙatar ɗaukar matakin gaggawa, amma ko hukumomin Najeriya za su ɗauki mataki, ko kuwa rayukan waɗannan matasan za su ci gaba da zama cikin ƙangin halin ni'a su.
Those who are arrested and in detention, those who are in dire need, not for somebody who came here and has worked and has made his money and then he will tell you that he doesn't know how to go to Nigeria.
A mako mai zuwa za mu ji daga bakin mahukunta a ofishin jakadancin Najeriya da ke ƙasar ta Libya. Kafin nan, a madadin duk waɗanda aka ji muryoyinsu da kuma sauran abokan aiki na nan sashen Hausa na muryar Amurka, Ramatu Garba Baba ke cewa da ku mu huta lafiya daga nan birnin Bonn na tarayyar Jamus.
Kuma da gaida Ramatu Garba Baba da wannan shiri. Yanzu ku lokaci ne da za ku kira mu ku bayyana muna ra'ayinku akan ko kun gamsu da matakan da gwamnatin shugaba Bola Tinubu ke dauka na magance matsalolin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fuskanta. Yanzu mun samu kira daga jihar Kwara. Wane ne a Kwara? Wa ya kira mu daga jihar Kwara? To, Malam na Kwara kaman baka jin mu. Da haka
a ina tare da ku.
To ina sunanka?
Eh, kuna tare da Bello Garba Dinawa kala daga nan Kwara.
To Malam Bello, duniya na sarinka.
Eh, sai dai baba Yakubu, amma mun yi in kamo ku, amma abin saboda rashin yanayi bai da kyau, ban saurari maudu'in ba.
Wai tambaya muke yi, shin kun gamsu da matakan da gwamnatin Bola Tinubu ke dauka na magance matsalolin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fuskanta?
Eh, to gaskiya idan muka duba, gaskiya babu mu gamsu ba. Eh, idan muka duba babu wani dukkan matakan da aka dauka, gaskiya ba su inganci. Abubuwa ga sanin suna tayin gaba mutane.
To mun rashi Malam Bello daga Kwara, bari mu kada zuwa jihar Jigawa. Wane ne a Jigawa? Wane ne ke jihar Jigawa? Salamu alaikum Malam na Jigawa.
Ina jinka mama.
Yawwa, to muna sauraren ka.
Rabi to ne aka sai.
To Malam Rabi, bismillah.
Yawwa, alhamdulillah gaba da wannan maudu'i da kuka dauko. Gaskiya babu gaushi ba akan wannan abubuwan da ke faruwa, akan wannan tsare-tsare da ake gabatarwa, saboda bismillah mutane suna cikin tashin hankali.
Malam Rabiu, kana tare da mu? To bari mu dauki kira daga Kaduna. Wane ne a Kaduna?
Hello sir. Hello, assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam wa rahmatullah.
To sunana Ibrahim Alaramma, daga cikin Kaduna.
To Malam Ibrahim, bismillah.
To ni dai a ra'ayina, gaskiya ban gamsu da irin wannan matakai da wannan gwamnati take dauka ba. Ganin cewa ba zai yiwu a ce ƙasa ana ci gaba, ana samun nasarori, bayan 'yan ƙasan suna cikin ha'ula'i, a ce abincin da talaka zai samu ya ci a rana sau biyu sau uku yana gagarin shi. To duk wani nasara da za a samu koma bayan rayuwar ɗan adam ne. Yau a ce an ci gaba, amma al'umma suna mutuwa saboda rashin tsaro, saboda yunwa. Gaskiyar magana, ya kamata wannan gwamnati ta sake nazari. Yau in aka ce babu mutane a Najeriya gabaki ɗaya, duk matsalan tsaro ya kashe su ko yunwa ya kashe su, to wa za a mulka? Wannan waɗanda suke wannan magana, gaskiya su dawo Najeriya su zauna, mu ko mu koma can inda suke. Mu gani sai za su iya rayuwa a Najeriya kamar yadda mu muke daurewa. Wannan shi ne, na gode.
To mun gode Ibrahim Alaramma, bari mu je jihar Yobe. Wane ne a Yobe? Wane ne daga jihar Yobe?
Alraf, kana gaishuwa ne babban odita jana Gambiriyar Salaka na Najeriya.
To bismillah Malam Ali.
To a kan me kuke tattaunawa ne? Saboda ba radio a kusa da ni, ayi hakuri.
Yawwa, muna tambaya ne, shin ko kun gamsu da mataki da gwamnatin Bola Tinubu ke dauka na magance matsalolin tattalin arziki da 'yan Najeriya ke fuskanta?
Gaskiya ba mu gamsu ba. A matsayina na Adaraf, kana gaishuwa, na ra'ayina ban gamsu ba, saboda tsadar rayuwa, kullum abubuwa suna tashi. Ana janye tallafin haji, an janye tallafin noma, an janye tallafin man fetur, an janye tallafi da yawa wanda a baya da tallafi yana taimakon talaka, an janye tallafin ilimi. To mu ba mu gamsu da wannan matakin ba. Ya kamata a ce an taga darajar naira. Naira taga darajar naira, kuma sama wa talakan Najeriya sida kamar ta fannin wutan lantarki.
To mun gode Malam Ali Rab, kana gashuwa. Bari mu har yau dai muna jihar Niger, jihar Yobe. Wane ne a Yobe?
Salamu alaikum.
Amma alaikum salamu tullah.
Salamu alaikum.
Ana magana da kuma Bashir Zannani daga garin Damaturu a jihar Yobe.
To Malam Bashir Komri.
Gaskiya wannan tafiyar da yi a mai bara tun yi gaskiya akwai gyara a ciki. Talaka suna cikin wani hali na ruwa da kuma rashin tsaro a ƙasa. Yawa to shi ne da muke kira da shi da Allah ya duba ya gani dan Allah ya karshe sautu.
To mun gode Comrade Bashir, bar mu kada jihar Zamfara daga Yobe. Wani ne a Zamfara?
Baba Aminci, Allah ya tabbata gare ka. Sunana Nasiru Husaini, mai gwaje da gusa jihar Zamfara ke kiran ka.
To bismillah Mal Nasiru.
Baba ya kokari a jama'a ya aiki.
Alhamdulillah.
Baba ejiyan nawa yana kan platform har yanzu ba lai ba sabon da Allah dan ya mun dan fadar baka cin baki.
A gurguje wato muna tambaya ne ko kun gamsu da matakan da gwamnatin Tinubu ke dauka na magance matsalolin tattalin arziki da ƴan Najeriya ke fuskanta.
Gaskiya baba akwai sauran gyara har yanzu ba a cewa gabaki daya an gamsu da matakan da ke dauka amma akwai gyara gaskiya to.
Na'am.
Baba jaran da ake fagana a kai ne a cikin duk gwamnatin mu na Najeriya kowace jiha tana da ma'adinai musamman irin Zamfara state tana da ma'adinai tana da tantaraya tana da ulu-ulu duk da duniya akwai in ta je ko ina akwai duk gabaki ɗaya a kamo gwamnatin nan a yi musu magana a fama kowace gwamna matakan zai ɗauka a cikin jiha ke a buɗe boda birnin Kebbi a buɗe boda Sokoto a buɗe boda Lagos a buɗe boda ko ina a shigo da kayayyaki gabaki ɗaya kamar inda turawan mulkin mallaka ta bar mu a Najeriya.
To mun gode Mal Nasiru mai gwanjo, bari mu je jihar Nasarawa. Wani ne a Nasara?
Baba Bashir Tela ne daga nan lafiyar bare wani.
To bismillah Mal Bashir.
Alhamdulillah. A ɓangaren dai gaskiya ban gamsu da wannan matakai na farko da tattalin arzikin Najeriya da shugaba Tinubu ya ce ba. An jefa jama'a cikin wani hali. Abin da za a ci ma da kyar, ni a tsohon albarin kawai shi bigita ne. Aka ce da kare ana biki a gidan kwaikwayon buga a ƙasa duni jarin da za a yi aka fada ce talaka da aluman ƙasa sun
amfana duk da nasarorin da babban bankin duniya ya ce ana samu a wannan tattalin arzikin?
Yanzu mu dai al'umma tare kawo magana ta saba tunda muna cikin wani mawuyacin hali a mata zai suna ga gare mu mota za ka hau ka je nan ke nan ko abin hawa ya zama aiki saboda haka muna fatan dai a waɗannan
Mun gode Bashir Tela da kuma kiranka muka kawo ƙarshen ɗaukan kiran mu a yau. Tuma dalla da haka ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karo a takaice.
To a takaicen Amurka na buƙatar Isra'ila ta inganta ayyukan jinƙai ga Falasɗinawa masu fama a Gaza zuwa cikin watan gobe ko ta fuskanci yiwuwar ta katse tallafin sojin da take bayarwa na goyon bayanta a yaƙin da ta shafe shekara guda tana yi da Hamas. Sakataren harkokin wajen Amurka Antony Blinken da sakataren tsaron Amurka Leo Austin sun gaya ma manyan jami'an gwamnatin wato Isra'ila a wata wasiƙa ta ranar Lahadi cewa Amurka na abinda suka kira matuƙar damuwa kan irin taɓarɓarewar da harkokin jinƙai ke yi a Gaza. Tana mai buƙatar gwamnatinku ta gaggauta ɗaukar ingantaccen mataki mai ɗorewa a wannan watan don kyautata al'amura kamar yadda suke a da. Yau Talata babbar kotun ƙasar Kenya ta yi watsi da buƙatar da lauyan mataimakin shugaban ƙasa ya gabatar ta a tsaida majalisar dattawa daga muhawarar tsige mataimakin shugaban ƙasa ɗin bayan da majalisar ta kaɗa ƙuri'ar sauke shi daga muƙaminsa a makon jiya. Mai shari'a Chacha Nwita ya zartas da hukuncin cewa majalisar za ta iya ci gaba da gudanar da abinda kundin tsarin mulkin ƙasa ya ba ta hurumin yi ba tare da tsangwama ba ko shishige daga kotun.
Tamar sauraro da haka ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan daren, sai kuma da safe idan Allah kai mu za a ji wasu abokan aikin mu ɗauke da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Ibrahim Ka Almasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da Julie Laser Gresham wacce ta shirya ta ba da umarni da ma injiniya na wannan daren Mr. Chan. Baba Yako Makeri ne daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. A kwana lafiya, Allah ba mu alkhairi nan nasa, amin summa amin. Wassalamu.